Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da naumar da niyya da kuma dalal, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 7 ga watan Fabrairu shekara 2018. Sunan Nasir Fil Hashim Gumel, tare nake da Babu Yakubu Makiyar da ma sauran abokan aiki, muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai yi marhabi da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma matsaya akan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure. Akalla ƴan jarida guda biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu suka yi wa duka a jiya Talata a Juba, babban birnin ƙasar. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta ratsa a gabar tekun Taiwan kuma ta kashe akalla mutane biyu, ta kuma jikata sama da 20 a cewar jami'ai.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe da Majalisar Wakilai ta yi a makon da ya gabata. Sai dai kuma wasu 'yan majalisun na ganin
sauyi da ake na zaɓen shugaban ƙasa siyasa ce. Ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda ba su taka rawar gani ba za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar.
Hukumar da ke kula da sayar da man fetur ta ƙasa DPR ta rufe wasu gidajen mai uku a garin Maiduguri.
Lita nawa suke sayar maku anan?
250.
250? A gadin ma sun yi rufe sun kisu ba.
Haka kuma za ku ji mata, wasu mata sun yi gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya a birnin tarayya Abuja. Sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau wanda sahabi Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk wa'annan fa sai kun cika ku labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai yi marhaban da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma masaya akan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure. Trump ya ce yana sha'awar ganin an rufe ma'aikatan gwamnati idan an kasa samun ɗaiɗaiku. Kira ga yiwuwar rufe harkokin gwamnati da Trump ya yi ta biyo bayan fafutuka da wakilan majalisa suka shawurin tabbatar da ƙarin lokacin kashe kuɗaɗen gwamnati kwanaki biyu kafin shirin kashe kuɗaɗen gwamnati na wucin gadi ya zo ƙarshe a cikin daren gobe Alhamis. An samu rufe harkokin gwamnati na tsawon kwanaki uku a cikin watan Janairu a karon farko tun bayan wadda ya faru a shekarar 2013, wanda shi ma ya ta'allaka akan irin wannan batu na bakin haure. A wata sanarwa da ta biyo baya, fadar White House ta ce za ta mara wa shirin gudanar da harkokin gwamnati na wucin gadi ya zuwa ranar 23 ga watan Maris domin ba wakilan ƙarin lokaci na tattaunawa a kan yarjejeniyar bakin hauren.
Aƙalla 'yan jarida biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya Talata a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu. Allah kaɗa wata 'yan jarida ƙasashen yammaci dukan gaske. Ɗaruruwan mutane da suka haɗa da matasa da mata da sarakunan ƙabilu ne suka yi Allah wadai da shawarar Amurka ta makon jiya ta ƙayyade kai makamai Sudan ta Kudu. Majalisar sarakunan gargajiya ta Sudan ta Kudu ce ta shirya zanga-zangar. Wasu mutane su kuma sun yi zanga-zangar kan manyan motoci suna zagayawa akan manyan titina a birnin Juba, suna kira ga mutane su yi bore. Shaidun gani da ido sun ce tarzomar ta faru a wajen ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Juba. Akasarinsu matasa ne waɗanda da alama sun fuce wato haushinsu akan 'yan ƙasashen waje. Wata 'yar jarida da ta sha duka wadda ta ki bayyana sunanta ta faɗa wa shirin Sudan ta Kudu Focus cewa matasa da suka fusata ne suka rikida mata, suka ringa maranta, suka yi ƙoƙarin shaƙe ta har suka kai ta ga ƙasa. Ta gurje hannunta da wuyanta da kuma fuskanta. Gail Julius ɗan jarida ne a wani gidan rediyon wato Bakita a Sudan ta Kudu shi ma ya sha duka ya ce mutanen sun fara zanga-zangar cikin lumana amma daga bisani ta rikide ta koma tashin hankali
ana shan wadannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Wata girgizar kasa mai karfi ta ratsa a gabar tekun Taiwan kuma ta kashe akalla mutane biyu kuma ta jikata sama da mutane 20 a cewar jami'ai. Wannan girgizar kasa da ta yi karfin maki 6.4 ta faru ne da karfe 3 na rana agugun kasar kibanin kilomita 20 daga gabar tekun gabashin kasar. Hawa na farko na ginin Marshall Hotel a birnin Holland ya birme lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci. Mutum guda kuma ya mutu ne a cikin wata gida a cewar ma'aikatan kwana-kwana da masu aikin ceto masu aikin ceto da sun yi amfani da tsani da igiyoyi da kuma injin daukan kaya domin ceto mutane da gidajensu ya goce a kan tubalin su kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewar wani asibiti na cikin gine-gine da suka lalace sosai birnin Holland na da mazauna da suka kai 100,000 kuma wuri ne da ya farin jini ga masu yawon bude ido
ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ta tafkawa a cikin da kewayen Jakarta babban birnin Indonesia na ƴan kwanaki ya sa ruwan kogi cika da batsewa lamarin da ya kai ga kwararowar laka kuma ya kori dubban mutane da gidajensu gwamnatin Jakarta Anies Baswedan ya faɗa manema labarai a jiya Talata cewa an kwashe dubban mazauna yankin saboda ambaliyar ruwan ya ƙara da cewa ko da yake ruwan wato ruwan kogi ne da ya batse saboda sako wani ruwa da aka yi ruwan saman ya kuma yi sanadin kurarowar tabo a wuraren da aka kafa tauraron dan adam a birnin Jakarta wani gidan talabijin kasar mai suna TV1 ya ce akalla mutane 5 ne gocewar laka ta kashe a birnin Bogo da yake wajen babban birnin kasar a halin da ake ciki kuma hukumomi na kokarin kwashe mutane a wuraren da ambaliyar ruwan ke musu barazana
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma da farin jininsa ke kara dasashewa wanda kuma yake fuskantar matsin lamba daga jam'iyyarsa cewa yayi murabus. A jiya Talata aka hana shi damar yin jawabi lamarin da galibin mutane ke gani tamkar waka ce kawai yake yi wa al'ummar Afirka ta Kudu. Majalisar dokoki ta dage jawabin duk da yake yi a duk shekara akan hali da kasar ke ciki a jiya Talata da rana. Ana sauran sa'o'i 48 kafin Zuma ya bayyana gaban majalisar a Cape Town ya yi wa kasar jawabi akan halin da take ciki. Wa'adin mulkin Zuma na shekaru 10 ta fuskanci yawan zargin rashawa da aka dade ana yi masa wanda zai iya fuskantar shari'a akan zargin rashawa 783.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe da Majalisar Wakilai ta yi a makon da ya gabata. Amma wasu 'yan majalisar na ganin siyasa ce kawai. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Matakin da majalisar wakilai ta dauka na sauye tsarin da za a gudanar da zabuka a shekara 2019 ya samu karbuwa a majalisar dattawa domin kwamitin daidaito na majalisun biyu sun yi zama akan batun ranakun zaben Sanata Suleiman Nazif shine shugaban kwamitin kula da harkokin zabe a majalisar dattawa
mun yadda yau cewa za a fara da zaben ƴan majalisu majalisar wakilai da majalisar dattawa zai azo na biyu zai a fitar da ƴan majalisar jiha da gwamnoni zai a zo kashi na uku zai a yi zaben shugaban kasa wannan shine daidaituwa da aka yi a yau a majalisar dattawa a tsakanin majalisar wakilai da majalisar dattawa a wannan komiti din na mutum 12 wanda za su gudanar da matsaya na majalisa kafin a tura shugaban kasa domin ya sa kalu
amma wannan mataki bai yi wa ɗan majalisar wakilai Ahmad Babba kai ta dadi ba domin ya ce yaudara ce aka yi
wannan sauyi da aka yi na zaben shugaban kasa siyasa ce ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda ba su taka rawar gani ba a cikin jam'iyyar adawa za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar kuma ana jawurcin ƴan siyasa ne waɗanda za su koma domin a fasat jam'iyyar APC wannan shine makasudin wannan abin nan din wannan abu kusan mu muka dauki wuka muka daba mu kanmu wanda
ku suwa kenan
mu ƴan majalisa da sanatoci muhimmancin maganar zabe ga duk ɗan siyasa ba karami bane ya kamata a ce an sanar an ƙara yayata abun kuma bai kamata a ce sai mutane suna cikin zauren committee suna yi ma ƙasa aiki ba kuma a ji cikin zauren majalisa a ji ai wani zartar da wani kuduri
amma a nashi ra'ayin shugaban cibiyar nazarin manufofin ci gaba Bishop Matthew Hassan Kuka yace akwai alamun koma baya a harkar demokradiyyar ƙasar kuma abin yana tsorata shi
ni na da matakan damuwa bisa ga zaben da ke zuwa kuma ina kira da babban murya ɗan siyasa da mutanen Najeriya gaba da gaskiya mu nasu don irin maganganun da muke ji da irin da fushin da abubuwan da ke cikin zukatan mutane ga talauci ga zalunci ga rashin kwanan lafiya ga abubuwa da dama yanzu a Najeriya yunwa bai kashe ka ba wani zai kashe ka a titi ba za mu iya rayuwa ta wannan irin hali ba
wannan sauyi na ranakun zabe dai ba yau aka fara ba a zaben shekara 1979 sai da aka yi na ƴan majalisu kafin na shugaban kasa haka zalika zaben 1999 Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
in talaka kabar kuka akure arkancinka in karike makamanka ita za ta cece ka
a gayi da Madina Dauda to daga batun zabe a Abuja sai jihar Borno inda hukumar da ke kula da sayar da man fetur ta kasa DPR ta rufe wasu gidajen mai uku a garin Maiduguri kama yadda za ku ji dalili daga bakin shugaban hukumar nashiya arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Ali Idris Doka a rahoton da Haruna Dauda ya hado mana
kowane gidan mai da aka gina yana da yanci ya je ya samu tagardun da za su bar shi ya je ya saya mai a depo akan farashin da gwamnati suke sayarwa kaman gidajen mai da wanda muka je wayansu mun sani an ba su mai wayansu kuma da muka shiga kun gani ba mu sani akwai mai ko ba mai ba wurin da mun je mun tabbatar akwai mai mun so ma sayarwa wayansu inda suka ki kuma shine muka selling din su
kaman gidajen mai ne ku kulle saboda tukaya wannan
hukun da muka kulle kuma mun kulle da dalili ne bayan ya kiye sayar ma jama'a yace shi keke na fef lita daya zai bawa motoci zai bada lita biyar kuma ba doka bane mutum yana da kudin sa ba zaka ce mishi sai ga abin da zaka iya sayar masa ba da yanda muka silin shine pump din sa yana rage yawan yana tauye mudu na ma'aunin da yake ma jama'a kuma yayi yawa ne ya wuce misali shi yasa muka rufe shi
duk da kamar akwai mazargin da ake cewa wasu ma'aikatan ku sun hada baki da irin waɗannan masu gidajen mai
in kun samu ma'aikatan mu da suna hade kai ya kamata ku zagayo ku zo ku gaya mana ne saboda ai mu ba za mu iya sani wa yake wani lokaci da wanda ba yi ba na san ba zan yi haka amma ba zan iya ce duka ma'aikata na ba za su yi ba
mun dai kasance tare da ma'aikatar wannan shiya da kuma su karfe waɗannan gidajen man gama da yadda wasu al'amuran yau kana kamar haka
kun ce da su sayar mana gwanda ku rube
wallahi daga nan ne
har ba zan faɗa
wallahi litano suke sayar muku anan
250
a gadin ma sun yi rufe sun ki su bayar sun ce mashi lita da za su bayar mota lita biyar sun bude sun fara bayarwa
ko yanzu kun ka daga ko mu rihewa suke yi sai su a 250 ko yanzu kun bana
Allah da kun ba wurin za su ƙara kuɗi ko kuma su rihe mana
kuma akwai man a gidan
akwai mai ko wane injin yana aiki na wurin ko wane yana aiki amma suna ya daga injin guda
wannan sashi na raba ma'adanan man fetur din da ya kuma sun kira ga al'umma da suka yi duk wani rahoton mai gidan mai da ya sayar da mai fiye da kuɗaɗen da gwamnatin tarayyar ta amince da shi wato naira 145 Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gai da Haruna Dauda to daga jihar Borno za mu sake leƙa birnin tarayya Abuja inda mata suka yi gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani
Abato Abarina
mata ke gangamin yaki da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya aukawa illan diddindin wannan gangami da matan suka yi ya maida hankali kan ƙarawa unguwar zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa
kubaci
masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta Abuja sun bugaci jami'an unguwar zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karbar haihuwar a gida kaciyar dai inji masana akan yi ta ne da zummar hana matan fasikanci kamun su yi aure wanda hakan kan juye ya zama babbar illa Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi
wallahi goma muna yaki din nan yana sa mata suna mutuwa yara kuma suna halakawa wata mata ma an yi mata maban da aka kaje auren ba ta iya sakewa mai gida rikici zai zo a cikin gida kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala wajen da fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda zana tana yoyon fitare tana yoyon kashi ba namijin da zai so ya je mace haka shi yasa muna yaki da wannan jahilcin kada mata kada maza su dinga cewa suna kwade ma mata gaban su wai suna hana su suna masu kaciya su hana su jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu don kuma wai kada su tafi suna iskanci wannan ba zai kai su koyina ba sai dai kawo mata ga damuwa
samun karin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirye irin wannan taro na musamman a karkara Shine jigon jawabin Dr. Ulwan Muhammad
kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a Najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure to sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu to a yanzu haka nake ga maka ko waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu
kunya na irin matan da suka samu irin wannan illa kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara
sunana Dr. Usman Said Adamu kuma na tabbatarwa da ƴan Najeriya cewa wato muna da jami'a a ko'ina da kullun ba ma ƙasa a gwiwa da mun samu rahoto na wani case zamu je mu tabbatar
Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya
to a gaye da Salih Shehu Ashaka to idan aka biyo mu cikin shirin mu na hantsi za a ji cewa
Da garin birnin Kwane ne ƴan majalis sun dokoki na tutar jam'iyyun adawa da suka hada da na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Hamma Amadu da jam'iyyar Hankuri wadda da sunanta ne tsohon shugaban kasa mai adawa yanzu haka cewa da Alhaji Muhammad Usman yake kasancewa a majalisar dokoki ta kasa suka kammala zagayen su na kasa menene dalilan yituwa zagayen kasar da ƴan adawar suka yi
Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin dalilin da yasa ƴan adawar suka yi wannan zagaye. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin taron dangi janar Obasanjo da Babangida suka yi wa gwamnatin Buhari ko dai shawara ce mai ma'ana suka bada. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Burin mu cikin wannan shiri a yau shine mu yi magana kan dokokin hana kiwo da wasu jihohin arewacin Najeriya biyu Benue da Taraba da kuma Ekiti a kudu maso yammacin kasar suka kafa. Amma wasiƙa ta baya bayan daga General Ibrahim Badamasi Babangida ita zamu duba a shirin na yau ko da shike tsohon shugaban kasar ya ce wasiƙar da hadimin sa Yarima Kasim Afekbuwa ya rubuta ba da izinin sa yayi ta ba to amma mun yanke shawara duba wasiƙar saboda ko a cikin wannan shiri a bara mun saka wani bangare na magaggaru da suka fito a cikin wasiƙar da General Babangida ya furta da bakin sa kan batun sauƙaƙawa gwamnatin tarayya wasu ayyuka sai ta yi hadimin nasa ya san wasu tunanin shugaban kasar Alayi halin mun tuntubi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano kan yadda suke kallon sabuwar wasiƙar da kuma ta Obasanjo.
Idan aka kalli wasiƙin da kyau da ta tsohon shugaba Obasanjo da wasiƙar farko da aka ce daga wurin tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida take da ta uku da aka ce ya ce Babangida ya ce waccan ba ta ka bace duka suna cikeniya da juna kowace tana nuna cewar ba wato wanda yayi wallafa ta bai gamsu da tafiyar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba kuma kowace tana magana akan matsalar tsaro da ta dauki sabon sani kowace tana magana akan wato buƙatar take tafiya
to shin wannan harkoki na matsalar tsaro mun san cewa ba su faro kan gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari ba wasiƙun nan sun masa adalci game da yadda gwamnatinsa ta riƙe harkokin tsaro
wato idan ka kalle su da ban gida da Obasanjo za ka iya musu yabon da shata ya yi wa kansa da wani abokinsa ya ce ina aljani abokin shaitan shata da shi da Mahmuda wato su biyun duka waɗanda suka taɓa samun dama ne a lokacin duniya tana kwance yanda za su iya yin wato da abin da suke so ta zama amma ba su yi ba kuma duk abin da za su yi soci gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da shi wato makamancin haka ko kuma abin da ita haka muni ya auku a lokacin shugabancinsu don haka fitowar maganar daga gare su su ba adalci a ciki
da su dukawa akwai wani abu guda a wasiƙar da tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya ce ba tasa ba ce mai da ƙarfi ko dogaro da shekaru da zama ɗan zamani wani mizani ne na auna irin nasarar da gwamnati da za a samu daga ƙarƙashin shugaba na ma wannan tambaya saboda ganin mutanen nan guda biyu da suka rubuta wasiƙun nan tsohon shugaba Olusegun Obasanjo tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida dukkansu sun jagoranci Najeriya a lokacin da duk ba wanda ya kai shekara 50
a da mun shekaru ba su daga cikin abin da za a ce wato za a dogara da su akan cewa sai wato matashi shi ne zai iya yin abin ku zai ku gani a shugabanci wannan baya cikin lissafi kuma tarihi bai nuna haka ba kuma su kansu da suka riƙe shugabanci ba su nuna haka ba sai dai kawai yana so ya amfani da damar saboda a yanzu matasan suna cikin wani ruɗu da ake ta yawan ambatancewar a bai matasa a bai matasa saboda haka yana so ya amfani da wannan guguwar tasu ya hau kan jokinsu amma kuma isaka matasan da ba matasan da su suke son kansu na za su biya wa matasa yansu bukata ba
a baya-bayan nan inda aka samu rikici wadda aka sani a gwamnatinmu shugaba Buhari babu mai tsanani kamar wadda aka yi a Mambila a cikin jihar Taraba amma zuwa yanzu ba haka jin akwai mutum guda da aka gurfa hasali ma an ce akwai takardar da jami'an gwamnatin jihar suka rubuta a yan sanda cewa waɗanda ma aka kama a rikicin a sake su duk inda aka ji tashi-tashin hankula har yanzu sai dai a kafa kwamiti ba ka jin an hukunta mutane sabanin abin da jama'a suke zato da zuwa wannan gwamnatin
to da mun gaskiya ba haushi ya ce idan da wata idan bera yana da kasa da dama tana da wayi wato duk inda mutum zai kai ba jin takaicin me yasa mutane irin su Obasanjo su abin gida za su koma mutane baki yanzu a sarkin shugabanci har su ce an yi wani abu ba daidai ba to kuma sai kuma ya yi takaicin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi sakacin da ta ba su damar har su kai magana saboda waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ƙarara waɗanda an kasa ɗaukar mafi kuma ko da wanda ya faɗa bai tantance ya faɗa ba kuma abin haka yake ba a ɗauki mataki ba don haka abubuwa sun sake faruwa a wasu gurare yanzu a kamar a duniya iri-iri aka kama kudansu suka yi bayanin gwamnati ce ta ɗauke su ta kore su ta ba su makami kuma tashi aka kama su da shi suna yi da makami gwamnati ce ta ɗauke yanzu amma an yi shiru gwamnatin tarayya ba ta ɗauki mataki ba saboda haka wannan wani rauni ne wanda komai inda mutum ya kai da tausaya wa gwamnatin Buhari komai inda duk ya kai da kansa to dole ya yarda cewa akwai gyara a wannan ɓangaren kuma suna za su yi kansa adalci idan za su tsaya su kalli su kalli abin da ake fada su dauki matakan gyara.
Akwai wani abin da ka dauka abin da ke karkashin kasa game da wannan wasika ta shugaba Ibrahim da masu babaji duk da cewa ya ce ba da yawun sa aka rubuta ta ba.
Kare kuwa idan mutum ya kalli jawabin nan da kyau kuma ya hada shi da yadda aka bayyana cewar ya ce ba shi ne ya rubuta ba zai ga cewa dukkan abu sai ake fada saboda haka na farko zai wahala a ce an zauna a rubuta ne takardar ta farko da sunan wani mahaliki ba tare da ya sani ba domin takardar nan ta yi kama da jawabin da sojoji suke yi sun je yin mulki saboda haka abin karatun da mutum zai shi ne har yanzu dai in sojojin kasar akwai wata rigima a tsakanin su waɗansu suna ganin ba su sami yadda suke cewa a wannan gwamnati saboda haka suna ganin suna buƙatar canji waɗansu kuma suna ganin sun sami yadda suke so don haka suna son shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba. Wannan yakin ne a tsakanin su.
Dr. Luka a ce akwai wanda ya samu yadda yake so a wannan gwamnatin ganin a wasikar Obasanjo ya ce ko ina ya zaga a Najeriya babu rukunin al'umma da bata kuka na hali da Najeriya take ciki?
A yata kila bai shiga rukunin waɗanda suke kira da shugaban Muhammadu Buhari ya fake. Ai waɗansu kuma suna ta cewa suna kiransa da isake tsayawa.
Ba ta yiwuwa cewa suna ganin alƙiblar da wannan gwamnati ta dosa alƙibla ce da za ta kai ƙasar ga gaci ka wahala da ake cikin nan watakila na ƙaramin lokaci ne in aka haƙura waraka ce za ta zo nan gaba.
Akwai waɗanda suke ganin haka. Akwai waɗanda suke ganin yin wahala sun yadda ana wahala sun yadda abubuwa za ta tafiya daidai. Amma sai an sha wannan wahalar za a fita. Amma akwai waɗanda na suke ganin kawai babu wata matsala domin da ba don sun zo ba da wata kila ƙarnar da tsohon shugaba Jonathan zai jefa mutane a ciki ta nunnun ka wannan saboda haka su suna ganin nasara su kai.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bundogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Domin yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu.
Can be maintained in our continent.
Masu aro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Yan majalisar dattawan Amurka a jiya Talata sun yi wa wasu jami'an gwamnatin Trump tambayoyi sosai akan yaƙi a Afghanistan. Suna masu faɗin dabarun fadar White House bai da tabbas kana kuma bai ba da wani sakamako ba. Kalaman da aka yi a zaman kwamitin hulɗan ƙasashen waje na majalisar dattawan na nunin ƙarin takaicin da majalisun suke ciki akan yaƙi da Amurka ke jagoranta wanda ke shiga shekara na 17. A cikin watan Nuwamba da ya gabata ne wani kwamandan Amurka Afghanistan General John Nicholson ya tabbatar da samun cijewa a wannan yakin. Tun lokacin ne kuma ake samun yawan kai hare-haren ta'addanci a babban birnin kasar Kabul. Yanzu haka dai 'yan Taliban na rike da kusan rabin kasar a cewar kiyasin Amurka.
To madalla masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri ya ce na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.